Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani gidan yari a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya, inda suka saki fursunoni 800, kamar yadda hukumar kula da gidan fursun ta ƙasa ta faɗa a wata sanarwa a jiya Asabar. Hukumar ta ce maharan sun zo ne da manyan makamai kana suka yi nasarar shiga gidan yarin bayan musayar wuta da jami'ai, inda suka yi amfani da gurneti suka karya bangon ginin. Wasu 'yan gidan yarin 575 da suke jira a musa shari'a ne suka arce, yayin da aka riga aka sake kamo mutane 262 da suka gudu daga gidan yarin. A cewar sanarwar, kani ta kara da cewa mutane 64 da aka yanke wa hukunci kadai ne suka rage basu gudu ba. Wannan shine karo na uku da ake balle kurkuku a kasar da tafi yawan jama'a a Afirka. A wannan shekara an kara nuna damuwa game da yanda wuraren tsare mutane dake da hatsari a cikin kasar ta Afirka ta Yamma, inda hukumomi ke kokarin dakile tashe-tashen hankula. An kai hare-hare akan wasu cibiyoyin tsaro, musamman ofisoshin 'yan sanda a makamancin wannan a cikin shekara da ta gabata. An kashe akalla mutum 20, kana sama da wasu 40 sun jikata a jiya Asabar, yayin da wata kungiyar IS mai sassauci ta yi arangama da sojojin gwamnati akan ikon mallakar wani gari a tsakiyar Somalia, a cewar shaidu da jami'an yankin. Da sanyin safiyar jiya Asabar ne aka fara dauki ba daɗi, yayin da sojojin gwamnati suka taru a wajen garin na Gure El a tsakiyar Somalia, mai nisan kilomita 400 a arewa da babban birnin kasar Mogadishu, kana suka kai hari a tungar Ahlus Sunna wal Jama'a. A cewar mazauna wurin, bangarorin biyu sun yi amfani da atilari masu yawa da bindigogi masu sarrafa kansu da makaman kakkaɓo jirage yayin wannan ɓatakashin da aka gwabza a kan titi. Wasu jami'an soja na bangaren masu adawan da suka nemi a sakai sunansu sun faɗa wa muryar Amurka cewa an yi asarar rayuka a bangarorin biyu. A ranar Juma'a, wani jirgi mara matuki na Amurka ya kai hari a Siriya, inda ya kashe wani babban shugaban kungiyar Al-Qaida, a cewar rundunar tsakiya ta Amurka. Mai magana da yawun rundunar, Army Major John Brigsby, ya faɗa a wata sanarwa cewa kashin Abdulhamid Al-Matar zai kawo tsaiko ga ayyukan kungiyar ta'addancin ta yadda ba za ta iya ci gaba da kai hare-harenta a duniya masu barazana ga Amurkawa da ƙawayenmu da fararen hula da ba san hawa ba san sauka ba. Harin jirgi mara matukin na zuwa ne wuni biyu bayan da aka kaiwa wata tungar Amurka hari a Siriya, amma babu wanda ya mutu ko ya samu mummunan rauni. Sai dai Rigsby bai bayyana ko harin martani ne Amurka ta kai a ranar Juma'a ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da alamar sakatariyar fadar White House Jen Psaki a ranar Juma'a ta janye kalaman shugaban Amurka Joe Biden cewa Amurka za ta kare Taiwan idan kasar China ta kai mata hari. Yayin da aka masa tambaya ko Amurka za ta kare Taiwan a wani shirin CNN da yammacin ranar Alhamis, sai ya ce, "Eh, muna da hurumin yin hakan." A lokacin da muryar Amurka ta tambaye ta ko shugaban ya kuskure ne ko kuma yana kan bakansa na aikewa da sako ga Beijing, Psaki ta ce manufofinsa ba su sauya ba. Sai dai har yanzu Beijing, wanda take kallon Taiwan a matsayin lardi da ke neman ɓallewa, ta yi kashedi ga Washington da ta janye ƙwarin gwiwa da take baiwa Taiwan na neman ƴancin kai. A ƙarshe, shugaban ƙasar Turkiyya Tayyip Erdogan ya faɗa a jiya Asabar cewa ya umarci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ayyana jakadu 10 daga ƙasashen yammacin duniya a matsayin waɗanda ba marhabi da su a ƙasar saboda kira da suka yi a sake Usman Kavala. Kavala ya kasance a gidan yari na tsawon shekaru 4, inda ake tuhumarsa da laifin tallafawa zanga-zangar ƙasar baki ɗaya a shekarar 2013 da kuma hannu a juyin mulki da bai nasara ba a shekarar 2016, sai dai ya musanta tuhumar.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki nuni kasuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau shirin kasuwa kai miki dole ya iso nan garin gidan Iddar, muna cikin kasuwar gidan Iddar inda za mu tattauna da masu saye da sayarwa. Latijo, barka da warhaka.
Wallahi ya san da zuwa.
Ya sunanka Latijo?
Ina sayarwa da dosa mai rogo.
To rogo, mun ga rogo gashi kashi kashi, muna ya da muna tsuli-tsuli na wano ko wani shige.
Ana sai suwa dala 40, ana sai suwa dala 20.
Ina na 20, ina na 40.
Ga na 40, ga na 20.
To kuma haka bakin farashin haka yake, ba a ragewa babu.
Babu rashi, babu kari, sai abin da aka kyauta ban mutum. Bisa ga girma da arziki.
Da dai a bada kuɗi kawai.
Bada kuɗi kawai.
To ya kaga kasuwar yau kaga abin kai ta
hiya. Kowa eh alhamdulillah. Kuma wagga sana'a bisa gare ta, ni mallam Hiraza dosai mai rogo. Na ci na sha, na ci da iyali na.
Yanzu za ku wakka kakai sai da buhu nawa yanzu?
Yanzu dai wanga bangala ta kwa ita ne kwa buhu wanga shi ne fara budewa. Eh, amma kan an jima zuwa na asar ina tambayi in bude na biyu.
Na kuma ka tattaba zoki yanzu.
Alhamdulillah.
To mun gode. Ga mu mun zaka wurin wani Latijo. Latijo, barka da warhaka. Latijo, me ya sunanka?
Alhaji Haliru.
Daga wani gari kake?
Dumega.
Daga Dumega. Dumega ta Dogon Dutse. To nan kai muna bayanin kayayyaki mu jiya, na ga ga nawa tsinciya ta shara.
To tsinciyar lakir maka sai sheta.
Allah ya
shirye. Eh.
Ko saye ko hwashi ko kuma ana ragewa. To hagwa ga kala, don na ga abin kala-kala.
Eh, duk 20-20 maka sai sheta.
Duk 20-20. To ga kuma lidduwa, na ga an to da lidduwa kala-kala.
Eh, to lidduwa an ga su 45 maka sai sheta.
Aha, 45.
Eh, amma ma ga 45 maka sai sheta.
Abubuwa na ina ganin kwalli.
Eh, su kwalli su girigi na lakir 20 hiki. Kwalli 10-10. Lidduwa 10-10 ka su.
Ba kuma bokitin ne na roba na gani.
Eh, wanda wanka su kuma ga su 120-120.
To zoke yanzu tun hitowa kana ece an tattaba ko?
Alhamdulillah.
To to ga matankadin ne na ga gabucciye ga maburkaki. Su ko mi a taba wasu?
To ita mutta mai ma za ta 80 ko 70 hakan ga.
To
wanka su kuma su 120 gashi.
Su maburkaki.
Eh, akwai kanan na 10-10 daga cikin su.
To ga matankadi kuma na gani.
Wanka shi kuma taki na nono dala 20 maka sa da bebbiya.
Dala 20 da bebbiya.
Eh.
To ga mu saurin yan sanduna, barka da warhaka. Me sunanka?
Sunana Ishu.
Ishu na wani gari?
Na kashe da.
Na kashe da. Wato sanduna ga waɗanganan minana ga suna gaji?
Dogon yaro.
To sanduna dogon yaro, me yake da su?
Bugun hatsi akai da su.
Bugun hatsi. To ana zakkuwa sai kaka abin shike zoke tun da sahi zakkuwa yanzu?
A'a, yanzu kam abu ya kwanta, amma tun da sahi kam ana sai kwarai.
Ana ta.
Amma yanzu kam abin ya kwanta.
Maza ka sai ko mata ka sai?
Duka dai kowa zakkuwa alwaduwa aka sai a sayi.
Na bugun hatsi na lati amma buga ke
kuma mata, kuma yanzu mata na ga sayi.
To da ina kun ka saro su kuna tuwa da su?
Madamu
da gwadamu.
Eh,
wazo buwa na yake da addate ko ga tarishi sarike ko ka?
A'a, saiwa na akai.
To
saiwa na. Eh, dala dala 10-10 da kudi
aka saiwa. Ku ko nawa ku ka saiwa?
Ku kuma zaka can gida mu lankwashe.
To
eh,
sai kun yi lankwasar su?
Sai mun yi lankwasar mun sa wuta.
A'a, to
an yi datsa, an yi gyara.
To me yasa sai an lankwashe?
Eh, saboda sai na aka aka saro su.
A'a.
Eh, a ji dadin bugula.
Bugun haci.
Eh, bugun haci.
Ko dawa ko wani.
Eh, ko gero ko dawa. Kuma muna yin turami.
Muna yin tabare da turami.
Eh.
Barka. Latijo, muna lafiya, barka da warhaka. Latijo, me ya sunanka?
Ibrahima.
Daga wani gari kake?
Gidan Iddar.
Na ga ga tattasai, me ya bayanin tattasai wanga?
Tattasai lalle gurgurun hali farashin shi muna sai da tiya jikka da 20 jikka guda.
Jikka guda ko jikka da?
Ko jikka da shirya, amma dan ne 3 dai jikka guda.
Jikka guda.
A, insha Allah.
Ga tumatir busasshe can na gani.
Tumatir insha Allah muna sai sowa jikka ba 20-60, amma dan ne 3-60.
160 ta magana ta karshe.
Ta karshe insha Allah.
Ina bayanin kalwa ga kalwa
can na gani. Muna sai kalwa haɗu ma mun sai da jikka da 20 ma ƙarshe jikka guda.
Jikka guda.
Idan a ƙwariya ta da 100
ta ƙwariya ta.
A wai da aka ce ma ƴan madabil.
To ga wasu abubuwa na ga
duk waɗannan duka tsakanin ɗiyan miya yaji yawa yaji biki ganur ɗiyan dawa ɗiyan ƙaura ga sunan su kokonko konko ɗiyan miya da 20 yaji yawa da 30 ɗiyan ƙaura da 30 ɗiyan dawa 20 yaji biki da 80 insha Allah shi ma ganur da 80
sai ta hornuwa ga ta.
Ta hornuwa ga ta ne duma muna cewa jikka uku amma ƙarshen ciniki dai 100 insha Allah kuma an samu 150 duka Allah ba su ana amsa haka
amma kukullawa wanda dun mai so a
kuma ga can mai karamin ƙari da 10 shi na duka ga ta insha Allah
kai yanzu to hituwa tun da sai zakku yanzu ana ci an dan tattaba ko
a gaskiya alhamdulillah inda ka zuba buhu baka wuce ka dan kwashe rabin buhu sai a ce to an gode ma Allah sai ana yau ta kasuwa kuma
an tattaba kenan
an tattaba ƙorin
to ya irin wannan lokaci da lokacin tsakiyar dama na kaga abin
shi gaskiya sai a ce alhamdulillah wancan lokaci gaskiya an samu matsala amma dai zan rodon hali dai zan abin ya dan haro ruwa ci maka da damu yanzu an harto yi amma kwanakin nan sai dai ka zo hili ka sayi amma yanzu ana taka gida gaskiya alhamdulillah yau
DJ
ta wani gari kike
Cerasa
ta Cerasa
eh
ga kwanoni na gani kala kala ni bayanin kwanoni
ni bayanin kwanoni mu ya sai sa kwanoni 340 mu ya sai suwa da 30 mu ya sai suwa da 40
kuma ana tattaba zo ke yanzu tunda so yana yace an tattaba ko
an tattaba kan to ke yanzu an tattaba
maza ka taho wa sai ko mata
ka da maza da mata duk su ya zaku wa sai
kuma abin babu tsada kala guda ta dai kuka sai da ko kowace kala
to muna sai sa hadda Samira
nawa ita ko Samira ta
ko Samira mu ya sai sa jikka
ko sai ko hashi ko ana dan yi ma mutun ɗan marra
nan ba a rangwamenta
ba a rage ko da
awo
to mun gode
sunana Muhammadu Zayano
to Muhammadu Zayano ga hijabbai kala kala buna gani mi abba yanin su wanga nawa shike
to price din nan gaskiya ni ya bambanta wani
wanga fa masara
ja sai su ji kada 70
ji kada 70 ga wani latijo bon sadu da shi a cike wannan kasuwa latijo mi sunan ka
Abdulaziz
na ina da ina kace taho
Najeriya
dan Najeriya wannan gari Najeriya ba yawa gare ta ba kai ku
illela
local government cikin garin illela kake ko kauyen
illela
wannan kauye cikin illela ga wauro kake to na ga gashi wanga magi hori ya bayani dala 77 to na ga ga wanga da yawa na kuma wanga na ga kadan na shi ko wanga nawa shike
35
ga kuma magi wanga kulli dunkulalle ko shi ko nono aka saida shi
30
duka gaba ɗaya jikkar dala 30 aka sai so
30
to in kaman mutun na so a bashi kwara kwara fa
to kaman na ciki
ta o kaman na ciki a ɗebe ke a baka da uku ko da hudu
$2
aka sai so to shi ko wanga mi sunan shi Mimido na gashi to shi ko nawa aka sai shi
jikada 50
to in kwara kwara haka so to ga omo so killin shi kuma mun ga an taho da shi shi ko mi bayani ne
shi ko 30
yake ko sai ko hashi ba rage ko sisi to ga wani latijo barka da warhaka
barka da wannan
ya sunanka
Tahiru Sala kadadin buda
doga turare kala kala mun ga ka taho da shi da ina ka taho da wannan turare
dan Najeriya dan
na illela haka so shi ko oda shi haka Lagos ko Kano ko kuma Ibadan
ina zuwa illela ina zuwa Sokoto wani lokacin kuɗi sun samu in sayo kayan dawo
na'am da can kaka yo oda su to mi an bayanin turare yanzu gashi kala kala na gani
kuma shi wanga turare sai kan farashi ne gare mu 150 gaskiya 120
150 sai fa
eh
da mashaci in mutun da daya bar sura ta yi mai cinke yana ya shi dwaga
shi
heke kai ne na aka sai so
dala 10 muke sai da shi shi
dala 10
insha Allah
ga escort in mutun na so ya nade wani abu nan da nan shi ko ni an bayani shi
a gyara amarya dala 30
nan da a gyara amarya ga kan shahi mata su ko mi an bayani su
shi ko ga muna so sai da shi jikka ba 20
ga yan kunne na gani da yan warwaro miya taba su
wanga yan kunne izzar so muke kiran su
izzar so
muna sai shi dala 60 sauki dala 50
dala 50 ita magana ta
karshe mai kyau ko
ina ana zakkuwa sai ko ba zakkuwa sai
bari dai muna dan taba alhamdulillah
to ga wani abu wanda ni gani na ga hoton mace ban san komi aka nuli da wannan
da aka yin zane an goce ga sha amarya tai.
Awo
to shi minista dala 20.
Dala 20 aka sai shi. Kuma ana zanzar kuwa ana diba sosai.
Ga kuma hoda ga hoda ta ai duka gani go?
Rumbun kwalliya kenan.
Rumbun kwalliya ga ita gidan kwalliya to ita komiyar taba ta.
Jikka.
Jikka
insha Allah.
Ko sai ko hashi.
Farashi kenan.
Ga hulla na ga lokacin sanyi na so shigo ga hulla ga ta jarreta go.
Hulla jarreta insha Allah.
Ita komiyar taba ta.
Ita kuma dala 120.
Dala 120. Nan da a basuwa kowa ya gaba.
Ko kai gaba inda wani ka sayi
ba. Mun gode.
Musa da wani mai goro barka da warhaka mai goro ni a sunanka.
Mu Suleiman.
Suleiman da wani gari ka ke tahe.
Eh.
Da wani gari ka taho.
Nan tsano gumma.
Tsano gumma. To ni abba yanin goro don naga goro gashi kashi kashi.
Nan goro gumma na sha gari.
Nan kada godala da yake nan. Shi ko wanga fa?
Dala goma.
Wanga fa shi ko?
Sha da.
Shi ko wanga fa?
Eh 20.
20. To tun shigo ka kasuwa kamar yanzu ƙwarya nawa ka zuba. Taho ka zakko yanzu.
Kwando guda na.
Kwando guda?
Eh.
To ya ƙari wanga shi da ya saura.
Eh wanga da ya saura.
Doka ka kakka ma sosai
sosai. Eh to ana an gode mu Allah dai.
Kuma kasuwa ya kaga kasuwa da kaga kewayen mutane.
To da dama dama.
Da dama dama. Ka taba kuɗi sosai. Yau tun shigo karce ka dan kakka ma.
An kakka ma.
To mu gode. To ga wani latijo na ga yana gyaran lalle na komai a latijo barka da warhaka. Ame alukusa miya suna kalatijo.
Shukur.
Shukur na wane gari.
Illela amara.
Illela amara cikin gari illela ko kuma kawai illela.
Sokoto sokoto kuma sokoto raba local gani.
Raba local gamma da can ka taho.
Da can ne taho nan can ka taho.
Nan mita ta miya ta ko kuma lalle na.
Lalle na wanga.
To lalle kaka bayanin lalle shike.
To lalle alhamdulillah.
To tiya za kai muna bayani maraba da kulli duka ga abin shike.
To tiya san sami dala 50.
To.
Ta gari 300.
To.
Maraba 25 ta san sami ta gari 120 kuma muna sai da tonka ga nan kana gani
tonka na ga tonka ga hicen to lallan dai abban kare magana te ba nawa ga sai da buhu ne
to buhu ne muna sai wa jikka 7 jikka 6 da rabi jikka 6
to yanzu ka san kaka ta shigo lokacin amarmani na kaka kasuwar lalle take tun da sahi zakwa yanzu
alhamdulillah
an tattaba
shukura
yanzu an kai samun buhu nawa da an ka samu an ka soka cikin kasuwar yau
Allah ya so ne daga hali mai soka wajen guda bet
wajen buhu bet a ka taba sosai
ki insha Allah
to Allah ya koro kasuwa
to masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shirin na kasuwa a kai miki doli na wannan ranar wanda ni Haruna Mamman Bako ni gabatar muku daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Niger a yau dai kun ji mun lega a kasuwar gidan Iddar dake cikin karamar hukumar mulkin Malbaza a cikin jihar Tawa Jamhuriyar Niger a madadin dukkanin sauran abokana aiki nake ce da ku bisalam
shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Ecclesia Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship nan cikin garin Kaduna ba ta da bata lokaci ina so mu bude littafin mai tsarki Ibraniyawa sura 12 aya 14 kuma ba ta da wata jinkiri ba zan dau karatu ku himmantu ga zaman lafiya da kowa ku kuma zama a tsarkake in ba da shi kuwa ba wanda zai gan Ubangiji Allah littafin Ibraniyawa a sabon alƙawali wanda Ubangiji Allah ta wurin manzon Bulus na muna umurni a matsayin mu na kristoci da cewa muhimmantu ga zaman lafiya da kowa ma'anan wannan kalman ko kuwa aya din nan shine Ubangiji Allah na kokari ya tabbatar mana cewa maganan zaman lafiya babu maganan jinsi babu maganan kabila babu maganan bangaranci babu maganan bambancin addini mutum ne bil adama ne a zauna lafiya da kowa ba tare da nuna bambanci ba bai taka yace wannan in muna zaune da tsarki tare da zaman lafiya da kowa to tabbatacce wannan ne zai sa mu sadu da Ubangiji ba ta da wata fargaba ranar tashi alkiyama wannan aya ya tunatar min da maganan Yesu Almasihu littafin Mata sura 5 aya 9 yace masu albarka ne ku masu sada zumunci ko wanda da zaman lafiya da mun za a kira kayan Ubangiji Allah domin haka Ubangiji Allahmu ya umurce mu mu zauna lafiya da kowa ba tare da nuna bambanci ba a kowane mataki mu zauna lafiya da kowa don da haka ina kira ga ƴan uwa na Kristoci da ma makwabtan mu musulmai da wasu mamata addinai mu iyakan kokarin mu zauna lafiya da kowa wannan shine cikon addini wannan alaman imani ne wannan alama ne muna da tsoron Allah Allah shi kawo mana cikakken zaman lafiya mu yafa juna wurin da muka saba juna tsakanin musulmi da kristiyoyi don a samu zaman lafiya nagode
madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan male menopause tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita bangaren iyali dake Bipos Hospital a babban birnin tarayya Abuja wato Dr. Abu Yazid Bashir To likita yau dai zamu magana ne akan abin da ake cewa male menopause shin menene ma ake kira male menopause
male menopause shine yayin da dan adam namiji ya kai wadansu shekaru zai zama cewa akwai wani sinadari hormone na maza androgens ana kira abin testosterone yakan yi ƙasa fiye da yanda yake bayan daga shekara 35 yakan fara yin ƙasa to wani lokaci sai zama ya shafi su rayuwar dan adam din musamman wajen saduwa da iyali zai iya zama to shine dai a takaice haka
shin daga wannan 35 din ne yake fara yin ƙasa ko kuma a wasu mazan akan samu kafin akai wannan shekarun ko kuma bayan an wuce wannan shekarun
yawanci sai bayan an wuce wannan shekarun amma yana iya faruwa a samu daga wannan shekaru din amma yawanci sai bayan an wuce kuma namiji yakan iya zama da shi wannan sinadarin hormone din rayuwar shi cikin dogon rayuwa wato ya kai shekara 50-60 bai samu matsalan ba
wata alama namiji yake fara nunawa da yake nuna wannan abun na tunkaransa ko kuma male menopause na tunkaransa
to za ka gani wani lokaci yana abin da muke kira mood swing wani lokaci he looks happy yana cikin farin ciki wani lokaci yana bakin ciki kuma wani lokaci he looks depressed wato kamar yana cikin damuwa ba shi da kuzarin harka da jama'a wani lokaci he looks irritable wato da amishi abu sai haufada wani lokaci yakan yawan mantuwa wani lokaci za ga naman jikin shi tsokan jikin shi ya zama ba shi da karfi wani lokaci zai kara nauyi zai kara kiba to wani lokaci zai samu nono namiji zai samu manyan nono wani lokaci zai sami rashin bacci zai zama baya iya bacci wani lokaci zai zama sau da yawa cewa a dandanan yayi dan wani abu sai ji ya gaji sannan zai samu low libido a wannan low libido kuma shine wato ba shi da kuzarin saduwa da iyali ko kuma ya zama azzakarin shi ba ta da karfi saboda haka baya iya saduwa da mace yanda ya kamata kuma baya iya concentrate da yana so yayi abu ya concentrating ya ba maida hankali yayi abin da ya kamata sannan akan samu kashin mutun yayi taushi zama ba shi da karfin da ya kamata kasusuwan jikin dan adam to shine yawancin abin da yake damu
to a likita menene ma bambancin abin da ake kira menopause da kuma andropause
to bambancin su a menopause na mace ne akwai sinadari wanda ake kira estrogen shine yake tafiya kasa ko ma ya tafi gabaki daya saboda akwai ovaries wajen da ake kyankyasa kwan mace idan ta kai waɗannan shekaru wanda yakan fara wani lokaci daga shekara 40 zuwa 45 idan ta kai waɗannan shekarun sai ya zama shi ovary din ya tamiki saboda haka nan baya fitar da wannan sinadarin estrogen shine kuma ƙarshen abun sai ya zama ba ta yin al'ada shi ko namiji shi kuma testosterone wato sinadarin sunan miji kenan, shi kuma yake yin kasa. Saboda nan ana bukatan ita namiji, ba a bukatan sai dai idan tana so ta zama yarinya za a iya mata amfani da wadansu ana cewa hormone replacement therapy, wadansu sinadarai wanda suke kaman shi estrogen, sai sa jikinta da gabaki daya ya canza ta zama kaman budurwa.
To likita, shi menopause ya yake da alaka da daina haihuwa ga namiji?
To shi namiji zai daina haihuwa idan abin ba a yi magani ba, har ya kai matsayin da ba zai iya saduwa da iyali ba, ko kuma ya kai matsayin da su ma ƴaƴan haihuwan sperms kenan su ma ba za a iya producing nasu ba. To shine dalili kurin. Amma muddin da namiji yana da isasshen wannan sinadari na testosterone, kuma yana da karfin saduwa da iyali, to zai iya haihuwa muddin rayuwar shi.
To misali idan namiji ya kai wannan abin da kai bayani da menopause din, tunda kai bayanin cewa ba wai ya daina haihuwa bane, akwai yiwuwar cewa akwai magungunan da za a bashi a asibiti ya zo ya zama kuma ya dawo daidai?
Kwarai kuwa, su waɗannan sinadarai ko wannan sinadari na testosterone shi ake sawa, akwai hanyoyi daban-daban, akwai wanda ake sa shi kamar implant ake kafawa a jikin duwawu, akwai cream da ake shafawa, akwai allura da ake yi, su hormone din testosterone akan iya wa mutane domin su samu su dawo da kwarjinin jikinsu yadda yake.
To likita, kai maganan cewa daga shekara yawanci in an wuce bayan shekara 35 ne namiji yake fara wannan sinadarin yake yin kasa a jikin namiji. To akwai wasu magunguna ko kuma akwai wani taimako da likitoci kuke yi a asibiti domin ganin cewa daga wannan shekarun ya fara ko shan magungunan nan ko motsa jiki domin kada wannan matsala ta same shi?
To dama abin da yake taimakawa idan ana shan ana waɗannan magunguna, akan gaya wa mutane su dinga yin exercise, suna cin abubuwan da ya kamata kaman su ganyayyaki, vitamins haka da minerals, yana taimakawa. Amma kar su zama irin masu lalaci ne wanda ba sa motsa jikinsu. Motsa jiki kwarai yana taimakawa mutum ya koma da rayuwar shi yadda ta kamata.
To likita, me ke faruwa a jikin namiji ma a lokacin da ya kai shekara 50?
To ba lallai bane, amma dama akwai abin da muke cewa effect of tear and wear. Kowane gefe na jikin dan adam shi ma zai gaji, saboda hakan nan ba abu ɗaya bane. Zuciya za ta iya gajiya, hanta za ta iya gajiya, ƙoda za ta iya gajiya, musamman idan ana cin waɗansu abubuwa wanda zai cutar da waɗannan abubuwa. Amma idan mutum yana exercise, yana motsa jinin shi sosai yadda ya kamata, kuma yana cin abincin da ya kamata, zai iya dadewa a rayuwarsa, yana da lafiya.
To likita, musamman ma da kai bayanin cewa don masu sauraro na san za su, in an ce male menopause za su ɗauka daga shekarun da namiji ya kai ya daina haihuwa ne, shin akwai wasu shekarun da namiji yake kaiwa ya daina haihuwa ko kuma shi namiji baya iya daina haihuwa? Musamman ma da kai bayanin cewa mace in ta daina al'ada kenan babu kwayaye da za ta kyankyashe, to shi ma namiji yakan daina haihuwa?
To shine ne abin da nake magana, idan har shi sinadarin na maza din ya kai matsayin da ba zai samu kuzari ma ya sadu da mace ba, ta ina ne zai haihu idan ba zai iya saduwa da ita ba? Sai dai a yi IVF, a dibi sperm din nashi a hada da kwanta a waje a kyankyashe shi, sannan a mayar da shi cikin macen. Amma idan ba ka ba shi da karfin da zai iya abin nan, saboda a wajen saduwa namiji lokacin da zai kawo yana amfani da karfi, wani karfi yana zuwa mishi wanda zai sa shi maniyin da yake fitowa da shi fito da karfi wanda za a hankala shi ya tafi wajen da zai je sadu da kwai din, har a samu wanda shi sperm din su hadu su zama da ko su zama abin nan wanda za su zama da dai a takaice.
To masu sauraron mu, duka abin da za mu dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, kuma da fatan an ji, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Abu Yazid Bashir Rabi'u, ni Hawwa Umar da na shirya da gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Mayaga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julius Resham da ta da shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.